sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Tambaya, assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka jawo samun fari a wasu kasashen da ke yankunan kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya a daidai lokacin da wasu kasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya, Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, salam muryar Amurka, dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya? Mai tambaya, idan an tuna, shine Babangida IBB Yawa daga karamar hukumar mulki ta Goranyo, jihar Sokoton Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda akan fuskanci fari a wurare irin kuryar Afirka da sassan Asiya a daidai lokacin da kuma wasu sassan duniya ke fama da yawan ruwa har ma da ambaliya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu, Malam Madori da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a Agadez, Hamid Mahmud, da ansar da ya samo daga wani masanin yanayi da ke Agadez, Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce,
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka, abinda shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1-2 ba su samu ruwan sama ba, shine babban dalilin abinda ke kawo musu fari can wurin. Amma yanzu kaga dalilin rashin samun ruwan sama, ana tunanin mutane a yankin Somalia za su fuskanta yunwa. Shashe na masana da suka yi yankin Somalia da Eritrea da Kenya ya yi kamari. In ka duka musamman munan bisa yankin mu Afirka ta Yamma, mu musamman ma munan Niger, ba ko muke kawo mana fari ba munan illa karamcin ruwan sama. Ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu yi shefe-shefen mu, mu noma noman mu. Babban matsala ma kuma gwamnatoci nasu na kasashen su sun yi bursu da abin bisa harkar nome-nome, amma tashi hankali ya mamaye su. In ka duka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia, su duka kaga wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali. Shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi, su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa, su samu su hannun su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci.
To yanzu misali za ka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari, wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa, a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka?
Abin da ka haka, su ce yankin kafan Afirka matsalar ruwan sama gare su wurin shekara 1-5 shike kawo musu fari. Kaga in ka dauki Somalia, dubban manoma ne suka kaurace ma gonakin su, suna gudun abin da za su samu bisa ɗan ta'addan su da ɗan tawaye, tashi hankali da ya mame su. To wannan ma ya ƙara taimaka ma bisa harkar fari. Me yasa? Manoma sun kaurace ma gonakin su, shi kuma kaga manomi ko bakin da kaurace ma harkar noma wurin samun abinci ko dole a samu karamcin abinci. Yanzu kaga kasashen Habasha, Somalia da Kenya a hali yanzu na fuskantar babban matsalar fari mafi muni, wanda samar shekara 40 rabin su da wannan fari. Me saboda rashin samun ruwan sama da suke shi ya kawo musu babban matsalar wannan fari. Yanayin fari ya haifar da matsalar rashin abinci mai tsanani a yankunan nasu, inda mutane miliyan 20.2 da wani abu ma za su fuskantar barazanar yunwa. Sama ga mutane miliyan guda aka tilastawa barin gidajensu fa dalilin samun fari, wanda ake sa ran zai ci gaba nan da watanni masu zuwa. Mu kuma ne in ka doka Niger, wurin mutum 101 a fuskar su rayukan su bisa harka ambaliyar ruwan sama. Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an ji maruban mu da an ga ruwa shekara da shekaru da mu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan ma babban matsalar mu munin Niger, muna fama da rashin hanyoyin ruwa, hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa, duka an zo an yi gine-gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar su ne, yanzu an zo an sai da an yi gidaje, shike ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa Fusaini take fuskanta harkar fari, in ka lura kasar China abin ai tana da yawa. In ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma manya-manyan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari.
Kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na ƙafar Afirka za su tunkara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su. Dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba, har yau dai ana nan gidan jiya.
sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin Hausawan Sudan da na Najeriya. Idan mai tambayar baban gida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu na ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Home, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa.
To, tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade. So, Hausawa sun dade a Sudan. Kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki. Duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa. Amma mu dauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi, muke aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu, to Hausawa fa akan same su suna da yawa. Yau yawan Hausawa a ƙasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa. Kiyasi dai ake yi sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10. Hausawa suna kowane irin sector na cigaba na ƙasar Sudan, musamman ma kananan kasuwanci da sauransu. Akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan. To bambance kuma Hausawa suna samu sosai musamman ma akan abun da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu. Ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin ƴan Sudan ne. Duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar Sudan. Idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba 'yan ƙasar Sudan bane, wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai. Aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu. Daga baya shi shugaban ƙasar ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba 'yan Sudan ba, shi bai faɗa ba. To kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around June July haka dinnan, a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu. Wajen rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din, wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne, inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a ƙasar Sudan. A yau misali harka gujin kasuwanci, abinci, al'ada da sauransu. Akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne, wanda yau a ƙasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi, ko da naman kaza ko da naman shanu, wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a ƙasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa, amma kowa na yi na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado, wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi, kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da sauransu irin na Larabawa, sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su Hausan dai na nan. Hausawa dewa a Sudan musamman ma ƴan baya-bayan nan ba su ma taba zuwa Najeriya ba. Wasu kan ma ba su san ma dangin su ko ta inda suka hada dangantaka da mutane a Najeriya ba, wannan kusan ya bata. Amma Hausa akwai ko jacin Kano bai huce haka ba. Hausawan Sudan za su nuna ma cewa lallai su Hausawa ne, kakannin su Hausawa ne, sun ji Hausa, sun iya Hausa, amma su ba za su taba yarda cewa kuma su ba 'yan Sudan ba ne, su 'yan Najeriya ko su a'a su 'yan Sudan ne, amma lallai su Hausawa ne, suna Hausa, Hausan su sun rike Hausan su, sun san dai tushen su daga Najeriya take, amma su 'yan Sudan ne. To, su 'yan Sudan ne fa, shi da nan matsalar take. Ainihin 'yan Sudan Larabawa da sauransu su ko da yawa daga cikin su suna ja da kasancewan Hausawan Najeriya 'yan Sudan. Kamar yadda na faɗa da fari, Hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a Sudan. Misali ni ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun Sudan ta samu incin gashin kanta misali gujen 1942 misali wannan lokacin a mawakiya Aisha Falatiya ita ta fara waka a rediyon kasar Sudan mace da fari a daidai wannan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu ta kan zaga dukkan kasan Afrika tana wa sojojin Sudan waka na karfafa su a duk inda suke
maganan bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan saboda Hausawan Sudan na magana da harshen Hausa haka Hausawan Najeriya su ma da harshen Hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai zamu ce to bambancin da ya gujen shiga irin sutura na Larabawa wanda Hausawan Sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani in kade Balarabe Bahaushin Najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani yana rawani amma ba mai kama da irin na Larabawa ba idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da Larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan Hausa shine yawancin abincin da Hausawa na can Sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren Larabci wanda Hausawan Sudan ke yi wanda da yawa Hausawa a Najeriya ko mu ce yawancin su ba sa Larabcin sai dai Hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan sana'o'i zamantakewa irin duka suna kamanceceniya da juna ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Audu na kolejin horar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong da Malam Abubakar Nafi'u daga Agadez Jamhuriyar Nijar da kuma wakilanmu Hamid Mahmud da Muhammad Salisu Lado da wanda ya jagoranci shirin Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam